ilimi garkwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin ilimi garkwar dan adam na wannan mako yanzu aka dai matsalar zuwa makaranta na daya daga cikin matsalolin dake fuskantar Najeriya musamman ma dai arewacin kasar wata kididdiga da hukumomi suka fitar a kasar na nuna cewa akwai yara kusan miliyan 50 da yanzu aka ba sa zuwa makaranta kuma suke gararan ba a tituna da dunguna na kasar daga ciki akwai almajirai miliyan 30 da kuma kananan yara da ba almajiran ba miliyan 20 da ba sa zuwa makaranta kamar da Dr. Muhammad Idris babban sakatare a hukumar kula da almajirai da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta na kasa ya bayyana dangane da wannan matsala ne wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya bi mana kadin waɗannan matsaloli na rashin zuwa makaranta a wasu sassa na arewacin Najeriya Mahmud idan ka shirya bismillah
yanzu dai a bayyana take cewa kalubalen da sha'anin ilimi ke fuskanta a lardin arewa musamman ilimi a matakin farko ba sabon al'amari bane saboda alƙalman yaran da ba sa zuwa makaranta ko suke fashin zuwa makarantar na karuwa bisa dalilai mabambanta waɗannan dalilai sun hada da talauci da matsalolin tsaro da cin hanci da rashawa a bangaren ilimi kana da sakacin iyaye da kuma rashin zage damtse daga bangaren mahukunta a wasu lokuta sai dai bayan taron su da wakilan asusun tallafawa ilimin yara kanana na majalisar ɗinkin duniya a kwanakin baya game da wannan batu na kalubalen ilimi a jihar yan majalisar dokokin jihar Jigawa guda cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da hauhawar alƙalman yara da ba sa zuwa makaranta sun yi alƙawarin gudunmawar magance matsalar a cewar shugaban majalisar Honorable Haruna Aliyu Dangyatin
da jami'an UNICEF da duk masu ruwa da tsaki mun hada a Kaduna lokacin mun tattauna har kowace local government ma an gaya mata ga iya al'ummar da kowace local government aka ce wannan su ne yaran da ba sa zuwa makaranta daga nan muka yadda muka signing agreement ma da su mutanen UNICEF cewa to za mu samu hanyoyi da za mu zauna mu ga ya za mu taimaka mu ga an rage yara akalla koda da kashi 50-60 wanda ba sa zuwa makaranta
wanda yake sarakuna da sauran masu rike da sarautu na lardin arewa sun taka muhimmiyar rawa wajen ganin iyaye sun sanya ƴaƴansu a makarantun ilimin zamani a shekarun baya amma Alhaji Abdulmumin Muhammad Nasir Sa'i daga Cinsobawa a gundumar rigacikunta masarautar Zazzau a jihar Kaduna na cewa
babu shakka sarakuna sun taka rawar gani a baya yanzu ma suna takawa amma abin da ya bambanta taka rawarsu na baya da na yanzu a baya su suke cewa ayi a bari ko ayi aka zo aka ce su zama masu bada shawara a ƙarshe aka zo aka ce masu zama ƴan kallo wanda a wannan matsayin mu ta yanzu to duk abin da aka ce ba kai kake cewa ai ko a bari kaga akwai rauni a cikin sa dole a samu koma baya me yasa nace haka sarakuna mu ne muka fi kowace irin hukuma kusa da al'umma musamman a kuluma na grassroots level na ƙasa talakawa manoma makiyaya da sauran ƴan kasuwa da dukkan mafiyan al'umma ba gwamnatin ta fi kusa da su kuma suka fi amfana ta irin sarakuna domin harin sarakuna suna ba da gudunmawa gwargwaron iko sai dai ne tunda ba su ke da ikon nan da na faɗa ba a farko na kaga in ba a kai kike da ikon ka sai ko a bari ba to kaga ma'ana babu kuɗin ma zattarwa a hannun ka to akwai nau'i na babu tana hana wasu sarakunan su yi irin abin da ya kamata su yi na ba da gudunmawa irin wanda na baya suka yi
amma duk da wannan kalubale Professor Ilyas Yusuf Gobir na tsangayar koyar da aikin malinta ta jami'ar tarayya da ke Dutsen ma a jihar Katsina na cewa wannan batu na tarin yara da ba sa zuwa makaranta a yankin arewacin Najeriya na bukatar taron dangi
ya zama takan da ya kamata a ɗauka malaman addini sarakuna jami'an gwamnati dole sai an zo an hada karfi da karfe ya zama da su malaman addini ta ina za su shigo dole su ci gaba da wa'azantarwa a jahankulan mutane su karatun da dole a hada da karatun addini ana yi ana hada da karatun zamani ita karatun zamanin ita za ta bike ka ka gudanar da rayuwarka yadda za ka samu nutsuwa kai ibadar yadda ya dace to kaga ta inda malaman addini suka shigo kenan su jami'an gwamnati dole a rike abinda ke faruwa cin hanci da rashawa a education sector. Saboda haka an dubi ishu na cin hanci da rashawa a education sector.
To tunda zance ake na neman mafita, Alhaji Abdulmumin Muhammad Nasir Sa'i ya ba da shawara ga takwarorinsa masu rike da sarautu.
Shawaran da zan ba sarakuna domin a rage waɗannan yawan mutane sakamakon barazanan da muke ciki a yau da kuma wanda za a haifar a nan gaba da ba mu fatanta. Shine kowane basaraki kayi amfani da attajiran da ke lardinka inda kake mulka. Ya Allah akwai investors ko akwai ƴan kasuwa ko manoma waɗanda ya kamata kai magana da su ku hada hannu wajen ganin cewa an taimaki waɗannan al'umma naka wanda ba su da makaranta a area. Idan sarakuna suke amfani da wannan damar wajen roƙon masu hannu da shuni na wanda suke da wani masana'anta suke amfana da wannan lardin da kake mulka, kai kuma ai doka ta yadda dama a baka dama kai ma al'umman ka su amfana shine community. Su amfana daga wannan attajiran da suke da wannan dukiyar wannan yankin, sai kai amfani da su wurin ganin yadda zaka ba al'umman ka gudunmawa domin kauce ma wannan abin da ake hangen zai zo a gaba.
Sai dai a tasa mahangar Dr. Gwani Umar Faruk, shugaban reshen jihar Kano na kungiyar tuntuɓa ta dattawan Arewa ACF, na cewa
bar wa kananan hukumomi kuɗin su ya je wajen su kai tsaye. Yau da a ce kuɗaɗen da suke zuwa daga gwamnatin tarayya karamar hukuma suke zuwa kai tsaye, zaka ga cewa karamar hukumar nan za ta iya ba yara ilimi kyauta. Suka dauki kashi 30 na kuɗin da aka ba su, to zaka ga cewa waɗannan yaran za a iya ba su ilimi kyauta. To wannan shine mataki na farko.
Ga alama dai baki ya zo wuri guda game da barazanar da wannan batu na hauhawar alƙalman yara da ba sa zuwa makaranta ke yi wa yankin arewacin Najeriya. Kuma ra'ayi ya zo ɗaya kan bukatar haɗa hannu wuri guda domin magance wannan babban ƙalubale.
A ɗaya na tara suna zo makaranta, ina maka ina makarantuwa ka zo wa kai hanyar ma da malami nan malamai ka tada ma ba ta zuwa ba ta biwa, wallahi ba ta biwa hanyar ba ta biwa. An bi an wasu sun biyo rannan an kashe mana mutum biyar, rannan kuma an kashe mana mutum uku, rannan kuma an ɗauke mutum biyar an taida su daji, rannan kuma ana nan cikin an tun rannan ana nan garin. Da rana sun ka tun karo sun ka to su watsa garin suwa su barayin. Ai duk ƙauyen da ka sani yanzu ba inda aka rafi ƙauyen da ka sani barayin na tun karo wuya inda ana karatu.
Guda kenan cikin dimbin iyaye a jihar Zamfara ta Arewa maso yammacin Najeriya dangane da ƙalubalen rashin karatu ga ƴaƴansa saboda ƙalubalen tsaro a jihar.
To masu sauraro, saboda kudewar lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin wakilin namu Mamun Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Fresham. Naku Babangiji Brun ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.